This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Alheri Grace Abdu ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku shirin a wannan Laraba 11 ga watan Maris shekara ta 2025. Da fatar an wuni lafiya. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga Maryam da kanin labarai.
Ana sa ran ministocin harkokin wajen kungiyar kasashen G7 masu karfin tattalin arziki a duniya za su yi taruka a birnin Quebec na Canada. Jami'an Ukraine sun faɗi cewa wani harin makami mai linzami da Rasha ta kai a cikin dare ya taɓa birnin Odessa da ke kudancin ƙasar. Wasu majiyoyin tsaro sun faɗi cewa sojojin Pakistan sun ceto fasinjoji 180, sun kuma kashe 'yan ta'adda 30 kwana ɗaya bayan harin da aka kai akan wani jirgin ƙasa a lardin Baluchistan.
Kanin labaran kenan. Bayan labaran duniya, za mu nufi babban birnin tarayya Abuja, inda ake gudanar da taron manyan hafsoshin sojan kungiyar ECOWAS. Muna kuma da fashin baki kan rahoton babban taron ƙasa a jamhuriyar Nijar da ya shawarta rushe jam'iyyun siyasa da masu fashin baki ke cewa ba nan gizo ke sakar ba.
Mugun ga wani tasiri da zai kawo na kwanciyar hankali ko na ci gaban ƙasar rushe kungiyoyin siyasa. Ai, ba wani matsalar siyasa bace ta kawo juyin mulki a ƙasar mu ta Nijar.
Kamar kowace ranar Laraba, a shirin namu na rana, Zainab Babaji za ta shigo da shirin zamantakewa da a yau ya nazarci rawar da Fulani Kirista ke takawa ga zaman lafiya tsakanin al'umma, sai kuma nasiha Ramadan. Amma kafin mu kai ga haka, ga Maryam da halin da duniyar ta waye gari.
Jama'a, assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Ana sa ran ministocin harkokin wajen kungiyar kasashen G7 masu karfin tattalin arziki a duniya za su yi wani taro na kwanaki da dama a birnin Quebec na kasar Canada, ciki har da tarukan da za a yi da za su mai da hankali akan tallafawa Ukraine a yakin da take yi da mamayar Russia tsawon shekaru uku kenan. Tattaunawar dai na zuwa ne bayan shawarar da Amurka ta yanke ta komawa musayar bayanan sirri da kuma ba da taimako ta fannin tsaro ga Ukraine, bayan da wasu manyan jami'an kasashen biyu suka gana a birnin Jidda na kasar Saudiya. Bayan kusan sa'o'i 8 na tattaunawa, Ukraine ta sanar a jiya Talata cewa a shirye take ta amince da kuduran Amurka na tsagaita wuta tsawon kwanaki 30 a yakin da Rasha ke yi da kasar ba tare da bata lokaci ba, amma sai ita ma Kremlin ta amince da kuduran. Shugaban gwamnatin Jamus Olaf Scholz ya yi maraba da kuduran tsagaita wutar na kwanaki 30 a yau Laraba ta shafin X, inda ya faɗi cewa mataki ne mai kyau don samar da zaman lafiya ga Ukraine. A yau Laraba, jami'an Ukraine sun faɗi cewa wani harin makami mai linzami da Rasha ta kai a cikin dare ya taɓa birnin Odessa da ke kudancin ƙasar, inda ya kashe wasu 'yan ƙasar Siriya su hudu tare da jikkata wasu da dama. Ta shafin Telegram, Alexei Kuleba, mataimakin Prime Minister fannin farfado da kasar, ya bayyana cewa makamin ya taɓa wani jirgin dakon kaya da aka lodawa alkama da ake shirin kaiwa kasar Algeria. Kuleba ya ce Russia na kai hari akan ababen more rayuwa na Ukraine, ciki har da tashoshin jiragen ruwa da ke da mahimmanci wajen samar da abinci a duniya. Wani harin makami mai linzamin kuma ya taɓa Kryvyi Rih, garin da aka haifi shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky a yankin Dnipro, inda ya kashe akalla mutum guda tare da jikkata wasu su tara, a cewar gwamnan yankin. To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To, a gaida Maryam, an jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ƙarin labarai, amma kafin nan bari mu bude taskar rahotannin namu a Najeriya, inda manyan hafsoshin sojin kungiyar ECOWAS suke gudanar da taro da nufin samar da rundunar ko takwana don tunkarar matsalolin tsaro da suke fuskanta da kuma suka addabi yankin. Kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakilinmu Hassan Maina Kaina ya aiko mana.
Duba da yadda kalubalen tsaro ya dababe kasashen yammacin Afirka, Kungiyar ECOWAS ta yunkuro don samar da wata rundunar kotakwana don tunkara wannan matsala. Tuni ma dai manyan hafsoshin rundunonin tsaron kasashen na ECOWAS sun fara gudanar da wani taro a nan Abuja don tsara yadda za a tunkari wannan batu. Ambassador Dr. Abdul Fattah Musa da ke zama kwamishinan harkokin tsaro da siyasa na ECOWAS shine babban bako mai jawabi a wurin wannan taro.
You know, for some time now we have been faced with increasing cases of terrorism in the region and the ECOWAS heads of state have decided.
Ka san ya dau lokaci mai tsawo muna fuskantar aika-aika irin na ta'addanci a wannan shiya namu. Kuma shugabannin kasashen na ECOWAS sun cimma samar da wata rundunar kotakwana wacce za ta ke tunkarar wannan yanayi gadan-gadan. Saboda kasashen da ke gaban ruwa na samun karuwar barazanar ta'addanci daga bangaren kasashen da ke yankin Sahel. A saboda haka akwai bukatar mu tattaro sojojinmu mu kafa wata rundunar kotakwana wacce za ta ke muzurai ta kuma yi kandagarki ga duk wani ta'addanci a yankin. A saboda haka wannan taro ne na manyan hafsoshin sojojin kasashen ECOWAS zai kasance dan bane aka dora wurin samar da ita wannan runduna. Nan ba da dadewa ba za mu kira taron ministocin kudi da tsaro na ECOWAS din don su tsara yadda za a samar da kudaden kafa wannan runduna. Kowace kasa za ta yi alkawarin yawan dakarun da za ta bada gudumawa don kafa wannan runduna.
Right to the counter terrorism for.
To amma kuna wannan yunkuri ne a daidai lokacin da kasashen Mali, Niger da Burkina Faso suka fice daga ECOWAS. Wannan ba zai shafi kafin rundunar ba?
You know, so today with three of our members is withdrawing.
A yau da wasu membobin mu suka fice daga cikin mu. Eh, wannan babbar matsala ce. Don haka akwai bukatar mu duba yadda za a cike wannan gibi kuma wannan taro zai tattauna akan hakan. Sannan za mu duba baki ɗayan matsalolin tsaro a yankin don ganin yadda za mu sassaita kungiyar ECOWAS don tunkari wannan kalubale.
We can reposition ECOWAS in order to face those challenges.
Kalaman Dr. Ambassador Abdul Fattah Musa, kwamishinan harkokin tsaro da siyasa na ECOWAS. To ko me wannan taro ke nufi ga sha'anin tsaro a yankin? Alhaji Badaru Abubakar shine ministan tsaro a Najeriya.
Ta san ana kokarin farfado da runduna ta fada da yan ta'adda a wannan yanki da kuma rundunar taimakon kai da kai. Wannan taro zai tattauna sosai akan yanda za a tsara wannan aiki kuma kamar yanda ka gani kusan duka kasashen ECOWAS shugabannin tsaron su sun zo za a fito da tsare-tsare masu muhimmanci yanda za mu karfafa tsaron wannan nashiya tamu.
To ko akwai wani sauyi da aka gani kawo yanzu?
Matsalar tsaro kullun canjawa take kuma su kansu dabarun yaki suna canjawa kullun. To dole sai ana tattauna ana duba menene matsalar sabuwa da tsohuwa kuma ya za a gyara ta. Sannan menene karin musababbin kayan yaki da aka samu wanda za su taimaka a yi aikin da sauri.
Alhaji Badaru Abubakar, ministan tsaro na tarayyar Najeriya. Yanzu dai abin jira gani shine irin tasiri ko aka san haka da wannan runduna za ta yi in an kafa ta wurin shawo kan kalubalen tsaro a kasashen na Afrika ta Yamma. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To gaida Malam Hassan, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Maryam da ƙarin bayanai kan halin da duniyar ke ciki.
A yau Laraba, wasu majiyoyin tsaro sun faɗi cewa sojojin Pakistan sun ceto fasinjoji 190 sun kuma kashe 'yan ta'adda 30 kwana ɗaya bayan harin da aka kai akan wani jirgin ƙasa a lardin Baluchistan da ke kudu maso yammacin ƙasar. Jirgin ƙasar na kamfanin Jafar Express mai ɗauke da kusan mutane 450 yana kan hanyar zuwa garin Peshawar ne a lardin Habar Pakhtunkhwa daga garin Quetta da ke lardin Baluchistan a lokacin da aka kai mashi harin bom da bindiga a jiya Talata. Yayin da aka yi fito fiye da sa'o'i 24, jirgin ya makale a wata hanyar ƙarƙashin ƙasa a kusa da garin Sibi da ke lardin Baluchistan tunda tsakar ranar jiya Talata. Hukumomin kasar sun tura akwatunan gawa daga tashar jirgin kasa ta Quetta a yau Laraba saboda fargaban ta yiwu a samu asarar rayuka. Majalisar Wakilan Amurka da 'yan jam'iyyar Republican ke da rinjaye ta dauki wani muhimmin mataki a jiya Talata don tabbatar da samar da kuɗi don ayyukan gwamnatin tarayya bayan karewar wa'adin kudirin samar da kuɗin da aka cimma a baya wanda zai kare ranar 14 ga watan nan na Maris. Shirin na samar da kuɗin na wani dan lokaci da ake kira Continuing Resolution da Turanci ko CR a takaice a amince da shi ne bayan da aka kada masa kura'a, amma duk da haka dole sai majalisar dattawa da 'yan Republican ke da rinjaye ta amince da shi kafin ya zama doka.
To gaida Maryam Dauda da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bari mu rufe taskar rahotannin namu da fashin faki kan rahoton da kwamitin da gwamnatin mulkin soja ta jamhuriyar Nijar ta miƙa jiya da ya kunshi shawarwari da dama da suka hada da ƙara wa shugaban mulkin sojin ƙasar General Chan Girma da soke jam'iyyun siyasa da dai sauransu. A hirarsa da muryar Amurka, mai fashin baki kan al'amuran yau da kullum Dr. Wadana Fiu ya bayyana abin da ya ɗauki hankalinsa a taron da kuma rahoton.
Abin da ya ja hankalinmu a lokacin 20 ga watan Fabrairu da wagga hukuma wadda aka sa ta ƙasa gaba ɗaya Commission National, aka zo aka kare shugaban ƙasa ya yi babbar sanarwa. Yace duk waɗanda ba su samu goran gayyata ba suka zo bisa kan wannan babban taro na ƙasa suna iya su rubuta su aikawa wannan hukuma wadda aka sa ta ƙasa da gudunmuwarsu ko kuma abin da suke tsammani. Kuma bayan wannan da ya amshi wannan sakamako na zaman ƙasa da aka yi, ya yi bayani wanda gaskiya bayani ne babba wanda ya yi. Tunda an aka diba aka gani lalle kam ya san cikin ƙasar abin da ake ciki. Don saboda bayanin da ya yi hirar cewa a yahewa juna kuma a riƙa mancewa. To, shi ne muka diba muka gani kamar a bayanin da wannan hukuma ta kawo. Akwai bayanai wanda suke iya tata da zamnatsayi don saboda gungunmu ƙungiyoyin farar hula sun hudo sanarwa. Suka ce ba haddika shawarwarin da wannan babba hukuma ba ta bada ba dole bane ba tilas din su bane zauren majalisa ko shugaban kasa zai aiki da wannan abubuwa. Tunda in kuka diba akwai shawarwarin wanda suna iya su ta da zamnatsayi. In kuka diba abu da aka yi a shekara 30 baya kuma bayan shi an yi wani zama na kasa a lokacin yace wannan abun a manta baya ka ayi binciken shi. Wannan hukuma take sa a yi bincike a tada zamnatsayi.
Yawa to a nan doctor, idan aka cire wannan batutuwa da shi wannan babban taro ya gabatar wanda bai kamata a waiwaye su ba, abubuwa ne da ya kamata 'yan ƙasa su manta da shi, a yafa juna, idan na yafiya ne in na mantawa ne a manta da shi, waɗanne sauran abubuwa suka rage muhimmai wanda a iya cewa a yanzu su ne suka ja hankalin 'yan ƙasa game da wannan sakamako na wannan babban taro da aka gudanar?
To, sun ce kamar shi shugaban ƙasa ya ƙara gala ya zama general babba gaba ɗaya wanda babu shi a yau a ƙasar Nijar. To wannan muna ganin ya raida ba ya raida ba muna sa ido mu gani. Na biyu sai suka ce kamar a rushe ƙungiyoyin siyasa. To mu a wannan rushe ƙungiyoyin siyasa mu bamu ga wani tasiri da zai kawo na kwanciyar hankali ko na ci gaba kasan rushe ƙungiyoyin siyasa. Don saboda alhali in kuka diba kuka gani ai ba wani matsalar siyasa ba ce ta kawo juyin mulki a ƙasarmu ta Nijar, matsalar tsaro ita ta kawo juyin mulki a ƙasarmu ta Nijar. Don saboda a lokacin da aka yi juyin mulki babu wani hada tsakanin adawa ko tsakanin gwamnati ko kuma babu wani kwada wanda har yasa aka kama wasu 'yan siyasa aka sa gidan kaso. Kenan wannan bai kamata ba kamar dan bu su je wannan zauren bane aka samu aka musu kamar sheri har ake son a rushe su. Tunda in aka ce a rushe su abinda muke gani yau an rushe su gobe duka doka ɗaya ce ta rubuto a yi ƙungiyoyin siyasa a Nijar, kuma wannan doka ita ce ta rubuto a yi ƙungiyoyin farar hula a Nijar.
Wata anan doctor kana nufin jam'iyyun siyasa kenan?
Jam'iyyun siyasa taro ya ce a rushe su To mu shine muke ganin gaskiya wannan muna ƙara bada haske da cewa ita ma wannan shawarar da suka bada bai kamata a yi aiki da ita ba a sa ta danga. Muna tsoron a ce daga yau in an ƙare da ƙungiyoyin siyasa gobe ana iya a taho a ce ƙungiyoyin farar hula jibi a ce an kwadugo. Kenan magana ma irin wannan wanda muke muku za ta kawo matsala a ƙasar Nijar in aka tafi irin wannan abubuwan.
Mai fashin baki kan al'amuran yau da kullum Dr. Wadana Fiu a hirarsa da Hawwa Sharif. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraro barkanmu da warhaka. Sannunmu da sake saduwa a zauren zamantakewa shirin da ke tattaunawa kan hanyoyin wanzar da zaman lafiya tsakanin al'ummomin da ke da bambancin addini, kabila, jinsi, siyasa da sauransu domin samun zaman lafiya da ci gaban ƙasa. Sunana Zainab Babaji, ni ce zan jara gamar shirin.
Zaman lafiya da dadi, sai da shi zan cimma burina.
A yau shirin zamantakewa ya tattauna ne kan matakai da al'ummar Fulani da ke bin addinin Krista ke ɗauka don wanzar da fahimtar juna tsakaninsu da wasu al'ummomi da samar da zaman lafiya. A makon jiya ne Fulani da ke mabiya addinin Krista suka kaddamar da littafi na waƙoƙi a harshensu wanda suka ce sun yi ne don sun fahimci ya kamata suna amfani da harshensu maimakon amfani da Hausa ko Turanci a waƙe-waƙen da suke yi. Malam Yusuf Habu na Ango shine ke kula da wani shiri na musamman don haɓaka karatu da harshen Fulfulde. Ya fara da mun bayani ne kan dalilin da suka buga waƙoƙi a rubuce don yin amfani da su.
Akwai masu bi Fulani da yawa da Najeriya da wasu ƙasashe a Afrika, sannan akwai wanda suna haɗuwa a suna sujada a gidaje da wasu wurare inda suke bukata su yi yabon Yesu Almasihu. To mun ga ya dace su yi shi a cikin yarensu, wannan zai ba su zarafi su yabi Ubangiji da yarensu. Akwai Fulani da yawa ba a Najeriya kawai ba wanda Yesu Almasihu da kanshi yana kiransu. So wannan ba wai fahariya bane, ba kuma bugin kirji bane, amma Allah da kanshi shi yake wannan aiki. Inda ya zo da duka mun zama addini daya, amma ya ba mu zabi kuma yana zabulo mu da daddaya muna bin Yesu Almasihu.
Wani kalubale kuke fuskanta?
To batun kalubala kaman kowane kabila a duniya, amma abinda nake so a gane shine a kowane kabila akwai waɗanda sun bari shedan yana amfani da su, yana sa suna mugayen abubuwa. Amma ba za a dauki kabila gaba daya a ce wai dukansu suna mugayen abubuwa ba. Kiran mu gare su shine su dawo su bar duk abubuwan da suke wanda bai kamata ba.
Ina kwarin gwiwa da zaka ba sauran kristoci, wato mabiya addinin Krista kenan Fulani.
Fulani yanda Allah ya ajiye mu wurare daban-daban, ya kuma ba mu ayyuka daban-daban da kuma basiru daban-daban. Bari mu yi amfani da su ba ta fada ba, ba ta gadara ba, ba ta iyawa ba, amma ta zaman lafiya kamar yadda dokan ƙasar Najeriya ya bamu. Kowa yana da izini ya bauta ma Allah da yake so, ya addinin da yake so. Mu ma muna da wannan yanci, amma mu yi shi bisa ga doka da kuma mutuntaka na wanda halittar Allah da ya yi. Mu ga ƴan uwanmu ko Fulani ko ba Fulani bane, mu Allah ne ya halicce mu. Amma abun tada hargitsi da yaudara da kuma reni da kuma kawo rashin zaman lafiya, mu Fulani masu bi ba ma goyon bayan shi, kuma ba ma goyon bayan wanda suna yin shi.
Mai ga nan gogota Yesu ko iniya no mai ga nan.
Shi ma Pastor Habibu Adam ya ce littafin yana da tasiri wajen wanzar da bishara da zaman lafiya.
A cikin sujadunmu na mabiya Krista, waƙoƙi irin na himna dinnan suna nan ga dukkan kabilu a dukkan ƙasashe. So yau Allah ya taimake mu a matsayin mu na masu bin almasihu Fulani a Najeriya. Yau Ubangiji ya sa mu ma mun kammala namu littafin mun kaddamar da ita domin daukaka sunar Ubangiji a cikin Fulani da Fulanci.
Kenan yanzu idan kuka shiga majami'a za ku yi wakoki ba za ku yi amfani da waɗansu harsuna kamar Turanci ko Hausa ba sai Fulfulde?
Eh zan ce yanzu haka muna da wannan dama din ba ma mu ba har da ƴaƴa da za su zo daga bayan mu da wasu tsara zuwa tsara da za su zo. Muna da littafi mai sarki na Fulanci da kayan aiki da yawa amma mun zo wurin waka sai dai mu mori wasu yare mu yi wakokin mu amma yau Ubangiji ya tabbatar mana mun damkina mu an ce abu naka makanin akobe ka.
Akwai kalubale da yawa a cikin al'umma, akwai tsangwama da sauransu.
Ai kaman ta wurin tsanantawa da tsangwama da raini da ake yi mana sai mu Fulani da shike mun san wanda muka gaskanta, mun san begin da muke da shi, mun san darajar baptisma da aka yi mana, mun san cewa makomar mu tabbas ce. Domin haka bari duk abun da za a yi mana ya zama man shafawa domin mu ba na duniya bane. Makomar mu aljanna ta Allah tare da almasihu na zama dindindin har abada.
Al'adu da mabatin jinsi na nan muna da su jingim.
Daya daga cikin waɗanda suka taimaka wajen kirkiro da waƙoƙin da rera su Hajara Yusuf ta ce kalmomi da ke cikin waƙoƙin za su taimaka wajen ƙarfafa su.
Mun ga mu Fulani mun haɗu muna taron mu sai dai lokaci kiga muna waka da Hausa, muna da yaren mu, shi yasa muka zauna muka yi waɗansu waƙoƙin mun diba daga Hausa muka juye da Fulfulde, waɗansu kuma mu muka zauna muka rubuta su. So da inda muka shiga duka in mun je bishara ba sai mu yi masu wani yare ba, za su ji waka daga Fulfulde na Central Nigeria.
Waɗanne matsaloli a ce kuke fuskanta?
Akwai matsaloli da yawa. A gefen su Krista din ma ba mu tsira ba. A gefen lanwannin mu ma duka ba mu tsira ba. Wani lokaci an ganka ma kai ba Fulatani ne ba za a so ma a yi komi da kai ba. Ko ana wani wudanya wani abu ba za a yi da kai ba don me don kai ba Fulatani. Balle ma an gane wai kai Krista wancan ma ya fi muni. Akwai matsaloli ba kaɗan ba.
Amma ya kuke yi idan kuka fuskanci irin wayannan kalubale?
To irin wannan sai dai ka saduda da Ubangiji kai addu'a kuma ka bi su a hankali kana tafiya da su. Don wani lokaci kana zaune sai ka ji an ce ai ba Fulatani haka ba Fulatani yayi haka, sai dai mu jijjiga kai mu yi shiru mu yi addu'a. Ubangiji ya kawo mana taimako, in ba da taimako Ubangiji ba za mu iya ba. Kuma muna ma Fulani da yau muna musu addu'a Ubangiji Allah ya jawo su. Idan sun dawo cikin hanyar gaskiya duk abubuwan da yake faruwa nan ba za a ji shi kuma ba. Don wani lokaci ba Fulatani ne yake yi ba, amma mutane suna iya su murda voice nasu su juye shi sai ka ji kaman ba Fulatani, don an riga an ji tsoron ba Fulatani. So ko an yi wani abu da ba kyau za a iya juye murya zuwa ba Fulatani, sai kaga mutane suna rawan jiki. Amma bai da dangu mutane sun gane, su Fulani zan ce sun gane wannan abun duka zai kare.
Kina ga waɗannan waƙoƙi da kuka yi zai taimaka wajen yaɗa bisharan almasihu da kuma wanzar da zaman lafiya musamman a tsakanin al'umman Fulani?
Addu'an mu kenan da fatan mu kenan, kuma mun ba da gaskiya haka zai faru. Don litafiya she duk abinda kake so ka roka a cikin sunan Ubangiji zaka samu. To fatan mu kenan da addu'an mu kenan, inda waƙoƙin nan suka shiga duka bari salamin Ubangiji ya sauka a wurin.
Manyan malaman addinin Krista daga ɗariku daban-daban ne suka halarci kaddamar da littafin. Archbishop na ɗarikar Anglican a Nigeria, Alibu Balamido, ya ce ganin irin matsalolin tsaro da ake fuskanta a Nigeria, kamata ya yi Fulani da suka karɓi addinin Krista su taimaka wajen kawo zaman lafiya.
Mun sani cewa yanzu a cikin Najeriya muna cikin hali mawuyaci, musamman rikicin tsaro da ake ciki a Najeriya. Yana da wuya a samu Fulani ma a wuri ɗaya, balle ma a yi musu wazi. Duk da haka muna ganin ikon Allah ta hannunsa, Fulani da yawa suna jiwa su karbi Yesu Almasihu ya zama ubangijinsu, ya zama mai cetonsu.
Kana ga kaman waƙoƙi shi ma hanya ce ta yada bishara.
Waƙoƙi yana cikin hanyar bishara. A cikin mu Fulani, idan aka taru musamman a riga da dare, abinda in an samu farin wata akan haɗu ana rera waƙoƙi, don haka yana cikin al'ada. To a cikin hanyar bin Yesu Almasihu, waƙoƙi yana da amfani ƙwarai da gaske. Don haka wannan da aka juya littafi waƙoƙi cikin harshen Fulatanci zai taimaki Fulani wurin sujada da yabon Allah. To dole ne muhimmantu mu yi haƙuri, mu ɗauki gicen Yesu Almasihu mu bisa da daɗi da wahala, mu bisa har zuwa ƙarshe. Don haka Fulani Kristoci su daure. Na kan ga dewa musamman yanzu a cikin yanan gizo, wato internet, pastoci suna faɗa sosai da waɗansu malamai da sauransu. Duka wannan ba amfani. Abu duk mai amfani a ciki shi ne mu yi wa'azin Yesu Almasihu. Wanda ya ji ya tuba ya samu tsira, wanda bai tuba ba mu bari a hannun Ruhu Mai Tsarki. Mu sani cewa ban gaskiya da Almasihu ya bamu gaskiya ce ta salama, don haka mu bi hanyar salaman nan.
Tashin hankali abinki ne, zaman lafiya abin so ne.
Masu sauraro, a nan shirin zamantakewa na wannan mako ya kawo ƙarshe. Sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu zan zo muku da wani sabon shiri. Yanzu dai a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da waɗanda suka sada ni da ku, ni Zainab Babaji da na shirya na kuma gabatar da shirin na zamantakewa ke cewa mu huta lafiya.
Allahu zai kare mu baki da.
To a gaida Zainab sai kuma nasiha Ramadan.
Sunana Tukur Ahmed Bafa, a matsayina na musulmi wanda kuma na fahimci darussa da yawa a cikin watan Ramadan, akwai babban abu wanda shi kanshi watan Ramadan din ya zama daidaito tsakanin talaka da mai kuɗi, wanda duk da su zanna da yunwa da su samu damar maki na ganin duka dai dukkan su ɗaya ne a wannan wata na kwana 30 da za a yi ko shiro 29. To babban darasi dai shine kamar sada zumunci da kuma kyauta da ake bayarwa. Da ga mutum komin talauci shi yana dan kokari shi ma kaga ya dan bayar dan wani ya dan ji daɗi a rayuwa ya dan samu farin ciki. To babban farin ciki dai, babban darasi dai shine dai kawai mu zanto masu tsoron Allah, muna kuma sauraron karatu Al-Qur'ani mai girma. Ana zuwa wajen tafsiri a ji maganar malamai, wajen da suka yi kuskure kuma wannan tuntuɓin harshe ne, dukkan mu dai dan adam kan dama mai kuskure ne. To amma a watan Ramadan an fi so a dan samu abun da ba kuskure, saboda samun lada da yake rubanya. Idan da dai ba watan Ramadan ba za ka samu lada kamar ɗaya ne, wannan kuwa ka samu goma. Kaga idan kai abubuwa da yawa za ka samu nikin ba niki. Kuma babban abun da malamai suke jin darasi suke jin hankalin mu shine ciyarwa. Ciyarwa na babban abu ne mai muhimmanci. Idan kana da kuɗi, idan ka ciyar da mutane kusan 30 a cikin watan Ramadan, kaga ladanka ya ninkin ba ninkin, abun ya ƙaru da yawa. To na gaba dai kuma shine mutane zai zo masu haƙuri a cikin watan Ramadan ne. Babban shi ma wani darasi ne mai zaman kanshi haƙuri. Saboda kaga wani yana azumi amma na faɗa, kaga yana faɗa yana ta surutu da sauransu. To amma babban abu shine dai haƙuri. Idan kai haƙuri sai kaga abun ya zo ga nasara, an samu abubuwa na ci gaba na rayuwa. Amma daidai abun da ake so da duk dai manufan da shi ne a samu lada a ciki. Duka duk abubuwan da ake yi don karanta Al-Qur'ani, ziyara da ciyarwa da sauransu, duk suna ƙarƙashin dai muhimmancin lada ne. Muna kira dai ga al'ummar musulmai dai a ci gaba da haƙuri da al'umma a cikin watan Ramadan, da kuma ciyarwan a ci gaba da yi da kuma ziyara.
To Allah ba da ladan ibada. Masu sauraro, lokaci ya ƙure mana sabili da haka za mu ja birki nan, sai kuma can zuwa yamma mu sake shigowa da sabon shirin kamar yadda muka saba. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da suka haɗa da Maryam Dauda da ta karanto labarai, da Julie Gresham da ta haɗa shiri da bada umarni, sai kuma injiniyan mu na yau Malam Shedrack Alheri ke muku fata alheri.